نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كان وقت 25 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shine dace da 19 ga watan 12 shekara ta 2022 shekara miladiya. Yan uwa, zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin karatu littafin mu na Al-Kaba'ir wallafar babban malami Al-Sheikh شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله. إذن بأمن تابا أولا تنساتي دي قبات من فارة كراتوني أتكين الكبيرة الثالثة كبيرة تأكو ليه ببكا دمالا كان يكي زينو منا دغتكين من ليه ببكا منشي غنى أكو واندشيني السحر صافي ko sihiri ko duba ko duk abin da yake da jiki da irin waɗannan abubuwa. Idan ba manta ba a wancan sati, ƴan uwa, malam yayi kokari matuƙa wajen fito mana da haramcin sihiri da kuma yadda sihiri yake zama kafirci a mafi yawancin lokaci, da yadda koyan sihiri da aikata sihiri da zuwa wajen mai sihiri yake raba mutum da imani gaba ɗaya, wanda dan mun yi bayani a wancan sati akan abubuwan da suke da alaka da wannan. Yau gabar da zamu tashi a cikin karatun mu insha Allahu ta'ala shine fadin malam inda yace wa haddus sahiri, ma'ana haddin mai tsafi, hukuncin mai tsafi. Idan an kama shi akan wannan sana'a tashi ta tsafi, shine abin da zamu ji. Ma'ana abin da malam zai ga mana shine menene hukuncin addinin musulunci ga dukkanin mutumin da aka kama shi yana tsafi ko yana sihiri bai kuma tuba ba, wani irin hukunci za a yi masa? Wannan shine abin da zamu ji a cikin karatun mu na yau insha Allahu ta'ala. Malaiti wa haddus sahiri, haddun mai tsafi ko mai sihiri, al-qatlu, shine kisa. Ma'ana abin da shari'a ta ajiye, ta yanke, ta hukunta, ta zartar shine duk mutumin da aka kama shi yana yin tsafi, yana yin sihiri a wannan sana'a tasa ta tsafi ta sihiri bai tuba ba, to za a kashe shi ne kawai. Da yawa daga cikin malaman addinin musulunci suka ce ma wala yustatabu, ba za ma a nemi ya tuba ba, idan aka kama shi kawai za a kashe shi ne. Idan shi ya je ya tuba, to tubansa Allah madaukakin sarki in ya ga dama ya karba, in bai ga dama kuma ya masa abin da ya fi dacewa da shi. Amma dai haddin mai sihiri idan aka kama shi a wannan sana'ar za a kashe shi ne kawai. Wasu daga cikin malaman addinin musulunci suka ce ba za a kashe boka ba idan an kama shi akan bokanci har sai yayi bokancin da shi ma a cikin wannan bokancin nasa ya kashe wani. Ma'ana kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata, daga cikin bokaye akwai wanda yake bokanci ko yayi tsafin da zai kashe wani ya raba shi da rayuwarsa. To shi yasa sai wasu malaman suke gani cewa ba za a kashe boka ba sai bokancinsa ya kai ga kisan kai. Waɗannan bayanai insha Allah ta'ala idan aka ji aka duba Fathul Majid ko Taisirul Aziz Al-Hamid, Taisirul Aziz Al-Majid, dukkaninsu sharhohi ne na Kitabut Tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Ya kulla babi guda 60 da guda akan wannan, kuma yayi bayanai masu tsayi akan su. Amma dai zance mafi inganci malamai suka ce boka kawai idan an kama shi a matsayinsa na boka za a kashe shi ne kawai. Amma bayani akan kashe boka, ƴan uwa, mu sani cewa babu wani nassi da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai an samu ijma'in sahabbai ne akai wanda kuma ijma'in sahabbai yan uwa menene addini ne kamar yadda malaman usul suke fada duk lokacin da sahabbai suka yi ijma'i akan wata mas'ala wani daga cikin sahabbai bai inkarinta ba wani bai ce ba haka bane kowa ya yarda da abun to wannan addini ne wannan addini ne kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk abinda sahabban Annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi suka gani a matsayin alkhairi ko a matsayin sa mai kyau to mai kyau ne hatta a wajen Allah haka ne duk abinda suka ganshi a matsayin sa na mara kyau to mara kyau ne a wajen Allah subhanahu wataala to haddin kashe boka ya tabbata ne da ijma'in sahabbai akwai ijma'in da sahabbai da malamai suke ce masa ijma'in as-sukuti ijma'i na shuru shine idan ne magana anan wajen duk cikin masallacin nan idan akwai wanda yake da inkari sai ya daga hannu ya ce malam ban gane abu kaza ba me yasa abu kaza ya faru amma idan ne magana sai aka yi shuru gaba daya to sai dauka kowa ya yarda da magana ta kenan an fahimta to wannan shine ijma'is sukuti kenan idan na faɗa magana ne sai abu kaza sai kowa ya shuru to duk haka ne kenan idan ba haka bane sai wani daga hannu ya magana to idan wani sahabi na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wani abu kaza to matakar sahabbai suka san abin akwai gyara ba sa shiru akan sa gyara suke yi koda babba ne ya faɗa matakar karami ya san cewa akwai wani hadisi da yake da shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wancan babban bai san shi ba to zai masa gyara ta hanyar da ta dace wannan shine abin da sahabbai suka tafi akan sa bari ba ku misali lokacin sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah kara masa yarda ya zartar da cewa duk mutumin da yawa matarsa saki uku da kalma daya yace sakin ya abku asali a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun yace da matarsa ya sake ta saki uku da kalma daya a zama daya yace ya sake ta saki uku to ka'ida Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai masa da shi saki daya ne kawai sai a mai da shi saki daya sai a ce kada ya saki ba daidai bane to lokacin sayyidina Abubakar shi ma haka hukuncin ya tafi har sai da lokacin sayyidina Umar ya zo saboda haka sai ya ce ya fahimci mutane suna wasa da littafin Allah suna wasa da hukuncin Allah madaukakin sarki a matsayin sa na shugaba na halifa sai ya jartar sai ya ce duk wanda ya ƙara sakin mace da kalma daya saki uku da kalma daya yace ya saku gwamnati ta tabbatar masa da saki yan uwan fahimci wannan idan mutun ya bude baki ya ce da matarsa ya sake ta saki uku ba da kalma ɗaya ba kenan sayyidina Umar ya ce to mun zartar masa ta saki saki uku ba zai dawo da ita ba sai ta yi wani auren me yasa sayyidina Umar ya haka abinda malami suke cewa ta'ziri ta'ziri shine kamar ladabtarwa yayi haka ne saboda ladabtarwa saboda mutane suna ganganci da saki da mutum matarsa ta bata masa rai kawai sai bude baki sai ya sake ta saki uku saboda haka sai ce duk wanda ya kara mun zartar masa wasu daga cikin sabon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da cewa sayyidina Umar shine shugaba shine jagora shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda sun ga abin da yayi ya sauka daga kan layin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka zo suka same shi suka yi masa magana sai wannan hukunci da yana cikin littafin Allah yace a'a Annabi ne zartar da shi yace a'a me yasa kai haka yace ijtihadi na ne saboda naga mutane suna wasa suka ce masa to wannan kuskure ne daga cikin sa akwai Abu Musa al-Ash'ari suka ce kuskure ne sayyidina Umar kuma ya karbi wannan gyaran nasa ya gyara haka nan wata rana sayyidina Umar dai a garin Madina ya ƙara cewa daga yanzu kada wanda ya ƙara ba mace sadaki ya wuce dubu kaza ko dinari kaza ya haddade wani adadi na kuɗi yace kada ƙara yin sadakin da ya wuce kaza sai wata mata dattijuwa ce sai ce ibn al-khattab Allah madaukakin sarki ya ba mu sadakin mu da yawa kai kuma ka zo ka iyakance mana shi Allah madaukakin sarki ya ce wa ataitum ihdahunna qintara in aka ce qintar a larabci shine dukiya mai yawa mai yawa wa min ahli al-kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima shi qintar shine dukiya mai tarin yawa sai ta ce to Allah madaukakin sarki ya ce wa ataitum idahunna qintaran
kuka ba ɗaya daga cikin su dukiya mai kai kuma kazo ka haddade mana sadaki sai sayyidina Umar yace tsohuwa ta dace sayyidina Umar yayi kuskure ya gyara ina fata an fahimta haka al'abarin yake to shi yasa duk lokacin da sahabi yayi magana ka'ida ce ta usul fiqh ijma'in sahabbai wannan shari'a ce amma idan sahabi yayi magana sai wani ya saba masa sai wani ya masa inkari to wannan kuma daukar magana ake sai a daidaita ta da wacce tafi kusa da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa haddi akan abin da ya shafi boka abu ne da yake ijma'in sahabbai akan sa sannan kuma an yi a lokacin sabon an zartawa da wasu kamar yadda zamu zo mu ji insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace malati annahu kufrun billah saboda shi tsafi kafirci ne wa Allah madaukakin sarki kafirce wa Allah madaukakin sarki ne aw mudari'ul kufri ko kuma abu ne da yake kusa da kai mutun zuwa ga kafirci qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mala yace annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ijtanibus sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa hadisin da muke ta maimaita shi ko za ku ga dukkanin gabar da zamu zo sai an kawo wannan hadisi har sai mun fita daga waɗannan abubuwa guda bakwai da annabi lissafa fa zakara minha as-sihra saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambaci sihiri daga cikin abubuwan nan guda bakwai da annabi ya ce masu halakarwa wannan hadisi mun maimaita shi a gurare da dama mala ya ce wal mubiqat abinda ake nufi da al mubiqat su ne al muhlikat masu halakarwa kenan mala ya ce falyattaqil abdu rabbahu lallai bawa ya ji tsoron ubangijinsa wala yadkhul fima yakhsiru bihi ad-dunya wal akhirah kada ya shiga cikin wanda zasu asara ta hanyar yin tsafi si asara duniyarsa da lahirarsu waja anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace kuma yazo daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace haddu sahiri darbatun bisayf yace haddin mai sihiri hukuncin mai sihiri shine asare wuyansa da takobi asare wuyansa da takobi sai malai marmaze sai sai yace wasahihu annahu min qawli jindub amma abin da yake ingantacce wannan magana bata inganta ba idan aka yi raf'in ta zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ta inganta ne idan ta kasance mauqufiya metece mauqufiya shine ta tsaya zuwa ga sahabin da ya fade ta ina fata an fahimta ma'ana maganar bata inganta zuwa ga annabi ba amma ta inganta zuwa ga jindub shine jindubul khair kenan suna ce masa jindubul khair ba jindub bin abdullahi al-bajali ba ba kuma jindub ibn junada ba duk sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan sunansa jindubul khair magana ta tike ne daga wajensa wato wannan sahabi jindubul khair wata rana ya shiga lokacin sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda ya shiga wajen ɗaya daga cikin gwamnoni saboda ka sai ya samu wani boka a wajen wannan gwamnan yana zaune yana wasa da kan wani mutum shi wannan bokan sai ya samu kan mutumin sai ya dake shi sai kan ya fita sai ya gangara ya tafi sai ya je kamo kan kuma sai ya mai da shi sai mutum ya ci gaba da rayuwa sha'abu za kenan yana masa haka da yazo kawai sai yana ganin sa sai karanta wattaba umma tatliyu shayatin ala mulki sulaiman sai lalle wannan matsafi ne na gaske yana haka ba wata bai wata ba a gaban wannan gwamnan kawai sai zara takobi sai tsara kan wannan boka sai ce raya kanka mu gani to shine wannan gwamnan sai ya fusata sai sa aka kama wannan sabon aka je aka kulle shi me dalili saboda wannan aiki ne da ya kamata a ce shi shugaban shi yayi ba shi ba ina fata an fahimta aiki ne na shugabanci ba aiki ne da ikon mutane ba saboda haka sai ladabtar da shi yasa aka kulle shi to shine yake fadar wannan hadisi saboda shi ya tsotso daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa duk mutumin da yake tsafi hukuncinsa menene kisa saboda haka wannan maganar
a mauqufiya ce zuwa ga shi jundub wanda suke ce masa jundubul khair mala yace wa an bujala bin abda annahu qala wannan asar an karbo shi daga bujala dan abda yake cewa atana kitabu umara radiyallahu anhu takarda ko umarni da sayyidina umar yasa aka rubuto ya zo mana qabla mautihi bi sanatin kafin sayyidina umar ya koma ga Allah da shekara daya sayyidina umar yasa marubucin sa sakataren sa ya rubuta wasiku duk inda aka san daular musulunci ta kai sai a je a rarraba musu wannan umarni ne sabo daga gwamnati menene umarnin za ku ji shi shine a nuqtulu kulla sahirin wa sahira shine duk inda aka samu wani boka inda yana bokanci a kashe shi duk inda aka samu wata bokanya ta mace tana bokanci a kashe ta shine sabon odan da ya fita daga sayyidina umar a matsayin sa na halifa kamar yadda ka san idan wani sabon doka ya fita za a raba shi duk inda ya kamata a raba shi ma'aikatan gwamnati ga abinda ake so yanzu a hau sabon aiki ko kuma sabon tsari haka sayyidina umar ya sa aka yi a cikin cikon hadisin shi marwacin hadisin yace da labari yazo mana a lokacin sai muka tuno akwai wasu boka ya guda uku saboda haka muka je muka masu muka kashe su a lokacin sun zartar da kisan boka ya guda uku to shine nake ga muku tun lokacin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an aiwatar da abin kun ga ka lokacin sayyidina umar ai akwai dumudumin akwai kanshin jiyo lokacin annabta ba haka bane akwai jiyo akwai kanshin sayyidina umar sayyidina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya rasu sayyidina abubakar siddiq ya mai gurbin sa sayyidina abubakar shekara nawa ne wa zai iya ga mu shekara biyu da dan wani abu to kun ga yana sauka kuma sai sayyidina umar Allah madaukakin sarki ya halifantar da shi akan sauran musulmi to kun ga dududu barin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duniyar bai dade sosai ba shekaru ne kididdagu wannan abin suke faruwa saboda haka a lokacin sun kashe kusan boka ya guda uku kamar da ya tabbata a cikin cikon hadisi wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Ahmad dan Hanbal al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin sahihi Abi Dawud a cikin littafin da ya ware baifan hadisan cikin Abu Dawud ya kuma ware sahihan to ya inganta shi a cikin sahihan wa an Wahab ibn Munabbih qala an karbo asar daga Wahab dan Munabbih shi Wahab dan Munabbih dai ne daga cikin tabi'ai ba sahabi bane shi tabi'i ne kuma shi asalin sa bai Yahudan kasar Yaman ne shi Wahab ya karba addinin musulunci an haife shi a shekara ta 34 ya mutu a shekara ta 104 ko kuma 114 kamar yadda wasu malaman suke fada 110 ko 114 kamar yadda wasu malaman suka fada yana ɗaya daga cikin malaman da suka san sira tarihi kwarai da gaske ya san abin da ya shafi labaran Banu Isra'ila tunda shi ma ɗaya ne daga cikin su to shi yasa zaka samu bashi da ruwayoyi na hadisi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa kamar yadda ake samun labarai irin na Banu Isra'ila daga wajensa shi yasa an kaje ka samu tarihu Tabari babban wawake littafin na tarihi wanda kusan duk tarihin da kake ji galibi daga ciki ake zuwa gutsuru to cike yake da ruwayoyin shi wannan Wahab dan Munabbih yana ɗaya daga cikin wanda ƙarshen rayuwarsa yayi zuhudu sosai yana ɗaya daga cikin masu gudun duniya a fifita rayuwar lahira akan duniya duk wani jin daɗin duniya a guje shi ba dan haramun bane kawai saboda a kusanci lahira yana ɗaya daga cikin su Allah madaukakin sarki ya masa rahama qala yake cewa qara'atu fi ba'dil kutubi yace na karanta a wani daga cikin littattafai irin karatattukan da yake littattafai irin na kamar ka ce yahudawa injila ko a tura da sauransu yaqulullahu azza wa jal Allah madaukakin sarki yana cewa la ilaha illa ana babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai ni laysa minni baya daga gare ni babu ni bashi man sahara wanda ya tsafi ko ya bokanci wala man suhira lahu ko kuma wanda yaji aka masa bokanci wala man takahana ko wanda ya duba wala man tuqihina lahu ko kuma wanda yaji aka masa duba
duk Allah madaukakin sarki ce babu shi ba su gaba daya ya barranta daga gare su wala man tatayyara haka nan wanda ya tampi ya tampa wani abu wala man tutayyara lahu haka wanda yaje aka yi mai tampi duk wannan Allah madaukakin sarki ya barranta da su wannan asar din shi ma ingatacce ne Imam Tabarani ya fitar da shi وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال هكذا ان كربو دغ علي بن ابي طالب يرضى الله تعالى تبته ا غري شي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امنت الله سكار تبته ا غري شي يتي ثلاثه وسدنج متانه غدا اوكو نوع متانه غدا اوكو لا يدخلون الجنه babu su ba shiga aljanna Allah ya mana tsari da su amin eh Allah ya kiyaye mu na farko mudminu khamri shine wanda ya dimanci shan giya in aka ce mudmin asalin kalmar daga idman ne idman shine addiction mutum ya zama addicted to wani abu to shine mudmin mutumin da ya dimanci shan giya wa qati'u rahimin da mai yanke zumunci wa musaddiqun bisihri da mai gasgata bokanci ko bokai rawahu al-imam ahmad fi musnadihi wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa sai dai a cikin isnadin wannan hadisin akwai rauni kamar yadda al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya da'afa shi a cikin da'iful jami' to amma yan uwa ku duba wannan hadisin gabobin sa guda uku gaba daya kowanne yana da shawahid aka ce shawahid yana da wasu rawayoyi ingantattu da suke karfafa sa suke nuna lallai ya inganta dauki gaba ta farko shine a mudminu khamri wanda ya dimanci shan giya aka ce al-khamru shine kullu ma khamara al-aql duk abin da yake juyar da hankali ya tafiyar da hankali ya susuta hankali wannan sunan sa al-khamr ba lalle sai giya wacce ake zubawa a kullu ba mutun zai dauka a duk abinda mutun ya shafa tan masa da hankali sunan sa giya ɗan uwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullu muskirin khamr duk abinda zai juyar da hankali ya lalata kaulan mutun sunan sa me giya sunan sa giya sunan sa saboda haka wanda ya sha sholushot ya bugu da wanda ya sha ruwan kwata ya bugu da wanda ya sha kashin bera ya bugu da wanda ya sha banalin ya bugu da wanda ya sha kwaya da wanda ya yi kansa allura da dukkanin su ya sunan su sun sha giya ina fata an fahimta duk a mizani a kallo na shari'a abin da za ta kalle shine sun sha giya eh ba lalle wanda yake zuwa ya dauki kalmar giya shi ne wanda ya sha giya ba duk hukuncin da kaji an ce wannan ya shafi mai shan giya shi ma ya shafi shi eh yadda za a kama shi a masa bulala 40 ko 80 idan aka koma kan hukuncin sayyidina Uthman ya lokacin annabi da bulala 40 ake lokacin sayyidina Uthman mai ita 80 ina fata an fahimta yawa to duk wanda aka yayi kuma yayi saboda haka duk wanda ya sha ɗaya daga cikin abubuwan da zai juyar masa da hankali ya lalata masa kwala sunan sa ya sha giya shi sa ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tashi akan giya sai da ya tsina mutum 10 dan rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin kansa gabayi amma saboda matsalar kayan maye sai da annabi ya tsinuwa sai da aka sa annabi ya tsinuwa mutum 10 ya tsine wa giyar ita kanta mai shanta wanda yake tatsata da wanda yake dakwanta da wanda aka kaiwa da wanda ya rubuta ta da duk wanda yake da hannu cikin hadar giya inanne ne Allah ya tsine masa albarka da nassin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya dillancin ta wanda ya dauko ta a motar sa wanda ya zo ya sa hannu ta fita wanda ya dauke ta ya kai ta shago wanda ya dauka yake sabin dinta ya kai dukkanin su ya uwa ba giya kada ba duk kayan mai haka ne duk mutumin da yake sai da kwaya yake lalata hankalin yara yake lalata hankalin jama'a shi ma tsinanne ne Allah ya tsine masa albarka wallahi ku yan uwa ba giya kada ba duk mutumin da yake sai da wani kayan mai
wanda yake lalata hankalin mutane to wannan wallahi bai ma kamata a bashi a cikin mutane ba in banda irin al'umma da ta riga ta zama abin da ta zama saboda ƴan uwa kullun idan bayani ya tashi akan kamaye ina maimaitawa babu abin da yafi cutar da mutane babu abin da yafi cutar da al'umma musulmi kamar shayi saboda shi matsalar shayi ƴan uwa shine idan mutun ya shiga wannan harkar abu na farko wahalar gaske a fara ta adina da wahala ka ilis ba mutun goma da kasan sun zama ƴan shayi na gaske kuma sun daina da wahala annaba ka biro da takardan jinin takar mutum da wahala ka iya kawo musu sannan abu na biyu da wahala ɗan shayi kaga shi yana iya amfanar da kansa wani abu ballantana kai tunanin zai amfanar da kai wani abu shi yawa kansa shi akan kansa liability ne ya zama kansa da kansa nauyi to shi ko dan adam duk inda mutum yake kokari ake yayi wa kansa abin da ya kamata kuma inda dama yayi wani to shi akan kansa nauyi ne al'umma ballantana kuma wasu sannan abu mafi muni ƴan uwa shine idan mutum ya sha kayan maye duk wani nau'in laifi da ka sani zai iya aikatawa duk wani laifi da ka sani ba wani togatiya bai gari listis na zai iya aikatawa idan mutum ya sha kayan maye zai iya yin zina zai iya yin kisan kai duk wani abin da ka sani ba daidai bane zai yanzu kai da ka kalli irin yadda zaka ji an ce yaro ya tara mutum ya fitar da wuka ya caka masa ka san wanda yake cikin kai yanzu ka kwatanta kanka haka kawai ka dauki wuka ka caka mutum anya zaka iya wannan ba a cikin hayyacin suke ba ka ji an ce mutum ya dauki wuka ya caka wa dan uwansa ya zare da kuma ya lashe jinin wannan mutumin da yake cikin hankalinsa anya zai wannan ko to shi sa ƴan uwa lalle ne duk inda aka san akwai wani abu na shayi di yadda mutane za su yi kokari su ga san kaure shi wallahi babu alheri a cikin shayi wannan turawan sun riga sun san cewa babban abin da za su yi su gurbata mu su hana mu yin addini mai da kamata sun kudu mana kayan shayi ko kun san yadda kwayoyi suke shigowa da wannan wiwi da sauransu ko kun san akwai sa hannu a ciki ba haka kawai ba ina ji wani masani kwanakin bayani yake cewa asali abinda yasa ake cewa wiwi Indian hen me yasa ake danganta da India saboda asali da suka so su gurbata America ta so ta gurbata kasar China to can kusa da inda ta fara shuka ta za ta rinka safar tana shigar da ita China saboda India ta fi kusa da China sama da America ina fata an fahimta saboda wato su kuma China da suka fahimce suka fi su lalata sai ya kasance kuma su sun fara safar ta suna kai ta cikin America kafin ta yi karfi a America China kuma sai ta yi karfi a America idan ba wuce ya ce maganin bari karan maguza to abinda suke musu kenan to yanzu ba ma kallon ku kalle yadda duk yadda ake ta kokarin fada da shaye-shaye da sauransu me ya ragu a ciki gabuwa yake kullun kwayoyi kala-kala fitowa suke ka ji wata kwaya kamar sunan aljani wata tramadol kamar sunan aljani wallahi wata kwaya fiyan kwa wallahi doki ake bawa sai mutum ya sha doki in aka ba doki hauka yake amma sai mutum yaje ya sha shi sa ga idan wani je ya sha mutuwa yake wallahi to suna sanin suke hankalo mana ita duk yadda ake ta yaki da ita kuma sai ƙara shigowa da ita ake akwai wanda suke da interest akan harkar Allah madaukakin sarki ya shirye da mu
amin
wa alaikum assalam wa rahmatullah anguru a wannan abin akarba kallon ai kayan maye ne bai halatta ma a sha shi ba kaga mutum ya sha abu kamar zai mutu yana ta abin nan a wannan ai bai halatta ma a sha shi ba kwata-kwata bai halatta ba masu ta'amali da wannan abin ma masu kawo shi kamata ya aka masu wallahi a musu hukunci mai yawa wannan abin ai bai kwata-kwata bai kamata a ta'amali da shi ba ko me amfaninsa na'am gaskiya ne
sosai sosai da mutanen ma wasu in ka bibiya ma wasu daga cikin mutanen me yake ba suke masa sai suke abana dinta ka gani yanzu ina tambaye mu nace akwai manya-manya wanda suke sai da kwayoyi suke dilolin kwayoyi ne a unguwan nan da yawa daga cikin mu dumin san su dan Allah haka ne ko ba haka bare to kaga abin da ka fada ya fito kenan amma tsoro ake ji a musu magana suna sai da abubuwan da suke lalata yaran mu tunani yanzu abin takeici wa yaro dan shekara 14-15 sai gana shayi-shayi 14-15 ba za ka ga bala'in abin ba sai abin fa ya zo kanka Allah ya kiyaye kawai Allah ba za ka ga bala'in abin sai abin ya zo kanka a ce wannan yaron ka ne ya shiga wannan harkar wallahi akwai tashin hankali duk wanda ya faɗa zai so dan sai amfana da shi watan wata rana ba haka bane yadda yara suke zama mutanen kirki wani ya zama malami wani ya zama attajiri wani ne ya zama dan boko wani ya zama dan kaza kowa yana so ya ga dan sa zama mutumin kirki amma kai dan ka kullu yana kan bola yana shayi-shayi me abin dadi a cikin wannan kuma ga wanda suke zuwa su sayo abin da kuɗi su zo su rinka sayarwa da tsada wannan kwaye wallahi in ku ga yadda suke kuɗi da ita za ka yi ku mamaki kuɗi suke yi da su na fitar hankali banda zai rinka hauka tayar mu kuma dimmin zona mun zuba ido ana ta yi kowa ya kasa magana gashi nan shikenan idan duk yaran namu suka hauka ce shikenan Allah ya kyauta nabi ma waqati wa rahimin shine mai yanke zumunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yace la yadkhul jannata qati'un haka ya faɗa لا يدخل الجنه قاطع بزي شيغي الجنه با wanda yake yankewa shine wanda yake yanke zumunci kenan ba shi ba shiga aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace arrahimu muallaqatun bil arshi ita zumunci tana rataye ne a jikin al'arshin Allah madaukakin sarki ta kulu tana cewa da Allah madaukakin sarki wasallallahu man wasalani wa qata'a Allahu man qata'ani Allah ka sadar da duk wanda ya sadar da ni wanda yake yin zumunci Allah madaukakin sarki ka sadar da shi wanda ko duk yake yanke zumunci Allah ka yanke shi zumunci yana jikin al'arci kuma yake wannan roƙo wa Allah madaukakin sarki ya kake tsammani Allah ba mu ikon sadar zumunci bayanin wa musaddiqus sihr kuma kun ga akan sa muke bayani to za ku ga hadisin koda a jumlace haka isnadin sa bashi da inganci amma daidai kun abin da suke ciki fa duk ingantattu ne ina fata an fahimta yan uwa malai cewa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda marfu'an ya daga hadisin zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala annabi yace arruqa wattama'im wattiwalatu shirkun annabi yace arruqa shine tawaida ko topi shine arruqa topi da za a yi wa mutum kowanne irin topi sunan shi arruqa sai dai ya danganta da me ake faɗa a cikin tofin su a lokacin jahiliya suna topi ne ta hanyar ambaton sunayen aljanu sai su ambaci manyan aljanun suna kamun kafa da su akan su wa kananan magana don su saki mara lafiyansu ko shine sai su rinka yi suna ambata sunan aljanna suna tofa mara lafiyansu idan manyan sun ji kuma wani lokaci aka yi sa'a shikenan sai su kawar kananan ko abin da ya kama da haka to irin wannan tofin da suke lokacin jahiliya suna ambata sunan aljanu wattama'im attama'im shine layu jam'i ne na attamima laya kenan abin da ake ratayawa a wuya da niyyar dauke kambun baka galibi su wannan lokaci sun fi sa da abin da suke cewa al-kharaza shine tsarkiya abinda ake so a kuri da baka ai harbin da shi wanda ake tabewa ai harbi da shi to wannan zarin suke tsinkewa sai su laya da shi suna da itikadin wannan abin yana tsara mutun daga kambun baka yana tsara mutun daga mayu yana tsara mutun daga kaza suna da wannan itikadin to amma duk abinda mutun zai daura a wuyansa a matsayin maganin tsari
wannan sunan shi laya to kuma ya shiga cikin nan wajen da annabi ya ce wattama'il wattiwala attiwala kuma shine sihirin da ake yi a sanya mace ta so namiji ko namiji ya so mace shine attiwala satin da ya wuce mun yi bayanin sa ko shine sihirul mahabba eh shine malaman zamani suke ce masa sihirul mahabba sihirin soyayya to duk waɗannan abubuwan guda uku annabi ya tattara sai ya ce shirkun dukkanin sa shirka ce ga Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yawa amma ar-ruqa wacce za a ambaci sunan Allah ko ayi addu'a da abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko alqur'ani wannan ba shirka bace bar ma ta tabbata annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai ce wannan hadisi ingantaccen imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa haka na abu dauda ya fitar da shi haka na ibnu maja hadisi ne ingantacce malai ce at-tama'im abinda ake nufi da at-tama'im yace jam'u tamima jam'i ne na tamima wa hiya kharazatun wa huruzin shine kharazat shine abinda ne mana bayani abinda ake samu na cikin kuri da baka wannan zaran sai su tsinko shi sai su rinka rataya wa yaran su ko dabbobin su ko su su rinka rataya a wuyan su da niyyar su kare kansu daga dukkan wani sharri da zai iya samun su wa huruzin da kuma duk abinda ake neman tsari da shi huruzin inna al-hirzu hirz shine kamar neman tsari eh kamar neman tsari duk abinda suke ratayawa da niyyar neman tsari malai sai yu'alliquha al-juhal wanda jahilai suke ratayawa ala anfusihim akawukansu wa auladihim ko kuma sirata ya wa kananan yaran su wa dawabihim ko kuma sirata ya wa dabbobin su yazumuna annaha taruddul aina suna rai cewa idan suka rataya tana mayar da tana tunkude kambun baka tana hana kambun baka yi tasiri akan mutum malai ce wannan dubba daidai bane wa hada min fi'il jahiliyyati wannan na ɗaya daga cikin aikin da mutanen jahiliya tun kama addinin musulunci suke yi da addinin musulunci yazo kuma ya lalata abun wa man i'taqada fi dhalika malaita duk wanda ya itiqadin haka cewa zai rataye laya ko ya sa guru ko kambu a hannunsa ko a kugunsa da niyyar zai hana wani abu ya same shi ko zai ja masa wani alkhairi malaita duk wanda wannan ashraka hakika yayi shirka da Allah madaukakin sarki wattiwalatu abinda ake nufi da attiwala ce bi kasri ta'i wa fathil wawi zaka yi wata wudin nan kasra atti bi wa fathul wawi wawun din kuma kai mata fata a tiwala kenan yace nau'un min as-sihri wani nau'i ne daga cikin sihiri wa huwa tahbibul mar'ati ila zawjiha shine sanya san mace a cikin zuciyar mijinta waja'ala zalika min ash-shirki sai annabi ya tattara su duk yasa su daga cikin shirka li itiqadil juhal saboda abinda su waɗannan jahilai suke kudircewa anna zalika yin hakan da suke yi yu'affiru bi khilafi ma qaddara Allah ta'ala yana yin tasiri sabanin abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara shi yasa sai zama to shirka ina fata an fahimta ɗan uwa akwai hadisi da Muhammad bin Abdullah ya kawo shi a cikin kitab at-tauhid game da bayani akan hukuncin boka wanda ɗaya daga cikin iyayen muminai kenan matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Hafsa bintu Umar radiyallahu anha ta samu wata daga cikin bayinta ta mata tsafi ta mata sihiri saboda haka nan da nan ta sa aka kamo ta kuma aka kashe ta a idan sahabbai a idan dewa daga cikin sa mai babu wani wanda ya mata inkari akan ta yi kisan kai me dalili saboda an san abin da ta yi ya dace da abin da sahabbai suka yi ijma'i akan sa to kun ga ko anan wajen mun samu fatawar sahabbai guda uku ga fatawar jundubul khair ga fatawar khalifa Umar ibn al-Khattab ko ga fatawar ersa Hafsa bintu Umar zawjatu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba a taba samun wani daga cikin sahabbai da ya saba wa fatawar dinnan ba to shine na ga muku al-ijma'us sukuti kenan ijma'i ne na shuru wanda yake nuna duk sun yadda da abinda wadancan sabai suka zartar qala al-khattabi imam al-khattabi rahimahullah Allah ya masa rahama yace wa amma idza kanat ar-ruqyatu bil qur'an idan ruqya to fi ya kasance da al-qur'ani za a yi shi
ka karanta ayoyin alqur'ani ka tofa wa mara lafiya ya samu lafiya aw bi asma'illahi ta'ala ko kuma sunayen Allah madaukakin sarki ne fa hiya mubahatun to wannan halak ne ya halatta ba matsala zaka iya yi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa kana yarqil hasan wal husain shi da kansa ya kasance ne yayi jikokin sa hasan da usaini topi fa yaqulu yana cewa u'idhukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan addu'ar ya tofa wa hasan da usaini lokacin da suke kananan yara ina nema muku tsari da kalmomin Allah madaukakin sarki da suke cikakku daga kowanne shedan wa hamma da duk abinda zai iya cutar da su wa min kulli aynin hakan ina nema muku tsari daga kowace irin idanuwa lama mai dafi sai ya tuttufa musu don wa duk sai marka ayami yanzu ya kananan yara idan za su kwanta bacci sai ka zo ka tsaya akan su ko kuma ka sa ka koya mahaifiyarsa ta rinka yi musu u'idhukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin lama sai ka tofa annaka sai ka shafe musu kin sai su bacci lafiya da izinin Allah shaytan ba zai iya cutar da su ba insha Allah ta'ala manzon Allah yana yawa Hassan da Hussein sallallahu alaihi wa sallam malaiti wallahi almusta'an wa alaihi tuklan Allah shine mai taimako kuma shine abin dogaro yan uwa ya tabbata a hadisai mabambanta juna masu tarin yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi tawaye da yakan yi tofi ya tabbata hadisin na Aisha tace idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bashi da lafiya yakan tofa al mu'awwidhatayn sune kullu a'udhu bi rabbil falaq da kullu a'udhu bi rabbin nas wani lokaci ya kara da qul huwallahu ahad ya shafe jikinsa da su tace lokacin da bashi da lafiya jikinsa ya nauyi ni nake masa na shafe jikinsa da su da annabi jikinsa ya nauyi ya kasance rashin lafiyar ta tsananta na Aisha take masa sai ta tofa a hannunsa sai annabi ya shafe jikinsa da su sallallahu alaihi wa sallam ka'ida ɗin uwa shine abin da ya shafi ruqiya kai magani da alqur'ani wannan malamai sun dauke shi ne min babin tajriba babu wata aya guda daya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa ita ce maganin abu kaza amma ya halatta ka karanta alqur'ani dukkanin sa dan neman lafiya domin waraka Allah madaukakin sarki ce wannan nazilu min alqur'ani sai ce me ma huwa shifa mun saukar a cikin alqur'ani abin da yake waraka ne a cikin sa akwai waraka kirji in aka ce waraka kirji waraka daga kafirci daga shirka daga bid'a daga hasada daga kaza akwai waraka zahiri shine waraka daga cututtuka wata rana saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun yi tafiya sun je wani kauye sai suka nemi mutanen kauyen su ba su masauki sai mutanen kauye suka hana su masauki sun fito bayan gari sun samu waje sun zauna sai miciji ya sa sarkin garin ko dagacin garin ko mai unguwar garin duk inda ya je su nemi magani sun je sun rasa sarki zai mushe zai mutu sai aka fito aka ce akwai wasu mutane baki a bayan gari mu je mu same su maybe a dace akwai magani a wajen su suka fito ɗaya daga ciki Abu Sa'id al-Khudri shine jagoran su sai ga musu cewa lalle muna da magani amma ba za mu ba ku ba saboda mu ma mun ce ku ba mu masauki kun ki sai kun sa mana wani abu suka ce to me kuke bukata ku sa mana abin da za ku sa mana saboda haka sai suka nuna musu wani tarin dabbobi awaki da tumaki haka suka ce idan kuka yi masa abin da ya samu lafiya duk wadancan naku ne ku kore sai ya ce to yanzu muka ji magana saboda haka yace da yaje sai karanta masa suratul fatiha da kake karantawa a sallah sai kada shi kadai karanta mata dai karanta masa sai tofa a wajen ka annahu nushita min iqali kai ka ce an cire shi daga cikin dabbe bai kawai sai ga mutun ya tashi lafiya so haka suka tattara dabbobin nan suka basu har za su raba sai shugaban yace a sai mun je mun tambaye annabi eh kada mu je mu cika maya da suka je suka ga wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya kalli shi Abu Sa'id al-Khudri yace ma adraka annaha ruqya yace kai wa sanar da kai suratul fatiha magani ce wa ga maka ruqya ce yace ku raba ni ma ku bani nawa sallallahu alaihi wa sallam. To abin da nake kai ku shine kun ga an yi magani da me da suratul fatiha annabi ya tabbatar da abin da aka saboda haka babu laifi yan uwa babu laifi shi yasa akwai abin da lokaci ya kore akwai abin da nake so na kawo mana abubuwa guda biyu na farko tunda bayani muke akan sihiri lalle sihiri da gaske ne kuma ana yin sa idan akai sihiri kuma baya warwarewa sai idan an yi abin da ya kamata a yi dan warware shi to na so in kawo mana ayoyin da malamai suke kawo wanda ake ce musu ayatu fakku sihir ayoyin da idan akai sihiri su ake karantawa a warware sihiri da shi ayoyi ne suna nan a cikin alqur'ani sannan abu nabi da nazo na kawo mana shine na so in kawo mana alamatun yurafu biha sahir galibi duk inda muke bayani akan bokanci na kan tsaya kawo waɗannan abubuwa saboda abubuwa ne da galibi suna rikicewa mutane alamomin da ake gane sihiri da su ko dan boka duk mutumin da ka je wajensa a matsayin neman magani yace maka kawo kaza ko yi kaza abubuwan da zan ambata to zaka san sihiri zaka san boka ne wanda zaka tashi ka ba wajensa lokaci ya riga hakuri ban sani ba ko sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala na'am na'am gaskiya ne su ba duk bokaye ne yace masu zuwa zan malami su buga musu kasa su ce musu ga abin da za a yi gobe ko jibi ai duk mutumin da yace maka za a yi abin da yake gobe abin da za a yi gobe menene ba gaibu bane wa ma tadari nafsum maza gadan maza tasna'u gadan duk mutumin da yace maka ga abin da za a yi gobe yana iddiya in sanin gaibu ne iddiya in sanin gaibu kuma kokarin yin fito na fito ne da Allah madaukakin sarki a cikin wata siffar da yake shi shi kadai Allah ya ce kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba ba wanda ya san gaibu sai Allah madaukakin sarki to laka duk mutumin da ya baje ma kasa ya zana yace maka kaje akwai sa'a kaje babu sa'a wallahi bokani wallahi bokani ko qur'ani ka gani yana tabo sama saboda tsayin qur'anansa wallahi bokani sawa'un ya sani ko bai sani ba wani shi bai ma san bokancin yake ba saboda jahilci dan galibi abin da ke rudan mutanen mu shine sai a ce ana ji na ga makarantun alqur'ani ne wani ma sai ya ce da alqur'ani wace maka ba bokanci da alqur'ani wai ga maka ba sa bokanci da alqur'ani ha wato ba alqur'ani shine yaudara ne amma akwai abubuwan da suke fada wanda ba qur'anin bane kwata-kwata ba qur'anin bane saboda haka in Allah ya kai mu sati mai zuwa akwai alamomin da zamu faɗa idan ka je wajen mutum saboda muna da buƙatu da yawa kuma cututtuka suna samun mu da yawa ko wasu ko na ba wai sai cewa idan mutum ya faɗa ruwa aka miƙo masa takobi sai yi mi to idan mutum ba shi da lafiya ƙoƙarin magani yake nema kawai to irin wannan kuma muna faɗawa hannayen mugayen mutane da yawa wanda ƙoƙarin su zare mana imanin mu sarba mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san irin mutanen da zaka yi mu'amala da su shi sa zan ambato mana su in Allah ya dada kaje sai maka kaza to sai ka tuna abin da aka gaya maka a makaranta sai ka tashi ka gudu firaraka min al-asadi kore irin gudun da zaka yi idan kaga zaki kore da gaske saboda bokani in Allah da zan faɗa sati mai zuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa zamu dakata ana abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله